Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau 8 ga watan Maris din shekarar 2020 sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum na 19 yayin da jami'an gwamnatin shugaba Trump suka ce suna faɗi tashin ganin an hanzarta samar da kayayyakin guje-guje kan cutar coronavirus. A jiya Asabar adadin waɗanda cutar ta harba a sassan rabin adadin jihohin Amurka ya haura zuwa 400. A baya-bayan nan jihohin Pennsylvania, Indiana, Minnesota da Nebraska suka bayyana mutane na farko da suka kamu da cutar yayin da Florida ta samu mutum biyu da suka mutu. Yayin wani taron manema labarai da yawa kana ajiya Asabar a fadar White House, sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma Alex Azar da kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna Stephen Hahn sun yi watsi da sukar da kwararru a fannin kiwon lafiya ke yi kan cewa an bata lokaci wajen samar da kayayyakin guje-gujen cutar idan aka kwatanta da matakan da kasashe irin su Korea ta Kudu da Jamus suka dauka. Hukumar lafiya ta duniya da WHO dai ta ci gaba da yin kira ga kasashe da su tashi tsaye.
We continue to call on countries to find, test, isolate.
Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa muna kira ga kasashe da su nemo su yi gwaji su kuma kebe waɗanda suka kamu da cutar tare da ba su kulawa a kuma bididdigin waɗanda suka yi cuɗanya da su.
And to trace every contact.
Ya zuwa jiya Asabar adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya ya haura 100,000 yayin da mutum kusan 3,500 suka mutu. To a Italiya kuwa hukumomi sun bada tabbacin cewa shugaban jam'iyyar Democratic Party a ƙasar ya kamu da cutar ta coronavirus. Sannan wani jami'i a fadar Vatican shi ma ya harbu da cutar duk a birnin Rome. Kamar Nicholas Zingarati da cutar na zuwa ne yayin da al'ummar kasar ta Italiya ke nuna fargabar gwamnati bata tashi wato ba tashi haikan ba wajen daƙile yaduwar cutar a kasar. A kuma daidai lokacin da adadin waɗanda ke mutuwa shi ma yake karuwa. A halin da ake ciki an garkame garuruwa 11 a arewacin Italiya yayin da ake kuma dakon gwamnati ta amince da wata doka wacce za ta bada damar a rufe daukacin yankin da ake kira Lombardy da wasu larduna 11. Idan aka amince da dokar, matakin rufe biranen zai shafi Milan da Venice, inda za a hana mutane shiga ko fita daga cikinsu, har sai nan da ranar 3 ga watan Afrilu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Italiya suka rawaito. Samar da rigetu tsakanin jinsunan maza da mata shine zai zamanto batun da za a fi mai da hankali a kai yayin da a yau za a fara bikin ranar mata ta duniya. Taken wannan shekarar dai shine H for Equal, wato samar da daidaito a tsakanin kowa da kowa. Samar da daidaito a tsakanin jinsuna da fagen siyasa da samun damar shiga kafafen yaɗa labarai da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren aiki. Na daga cikin muradin da wannan rana ta mata za ta fi mai da hankali a kai. Kiyasi da ya nuna cewa mata suke da kusan rabin adadin al'ummar duniya. Amma duk da haka sukan gaza samun wakilcin da ya kamace su musamman a fagen shugabanci kamar yadda wani rahoto da cibiyar bincike ta Global Gender Gap ya nuna. Ambassador Philip Carter shine shugaban Mid-Hill Group, wata kungiya da ke bada shawarwari akan al'amuran yau da kullun.
You can't ignore 50% of your population expected growth.
Yace babu yadda za a samu cigaba a fannonin tattalin arziki da harkokin yau da kullun da aka yi watsi da kashi 50 na al'ummar duniya.
In terms of economically, socially.
Sai dai rahoton ya ce lura da yadda al'amura ke gudana sai nan da sama da shekara 99 kafin a samu irin daidaiton da ake bukata. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya wacce ake wa lakabi da UNHCR a takaice ta kaddamar da wani asusun neman tallafin dala miliyan 621 domin tallafawa kusan yan gudun hijira miliyan 1 waɗanda suka tsere daga gidajensu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suke neman mafaka a ƙasashen da ke makwabtaka da su. Ita dai ƙasar ta Congo ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar Afirka da ke fuskantar yanayi mafi muni dangane da halin da 'yan gudun hijira suka shiga. Andrek Mahechik shine kakakin hukumar ta UNHCR.
Tensions in the region have been rising since the.
Yace ana ci gaba da samun tashin hankula a yankunan kasar tun bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da wani farmaki a watan Disamba akan dakarun hadin gwiwa na ADF.
Allied Democratic Forces or ADF.
Mafi aksarin yan gudun hijirar da sun tsere ne zuwa Uganda wacce take rike da akalla mutum 100. Sannan wasu dubbai sun tsallaka zuwa Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia da kuma Angola. Wani rahoto da aka fitar da cibiyar tsare-tsare ta ASPI da ke kasar Australia ta fitar ya gargadin cewa hukumomi a Beijing suna tilastawa ƴan kabilar Uyghur marasa rinjaye yin ayyukan bauta a yankin Xinjiang na kasar China.
Kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa akai miki dole.
Shirin bi ogin Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa.
Assalamu alaikum barkamu da saduwa cikin wannan sabon shiri na kasuwa kan miki dole wannan shiri dai zai waye kasuwar kifi ne da ake kira tashan baga duk lokacin da aka ambaci garin baga dake garman hukumar kukawa a jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya babun nan mutum zai kawo ga kansa sai tunanin bushasshiyar kifi ko kuma banda da kasari ka fito daga wannan yanki na tafkin Chadi Allah dai ya albarkaci wannan gari na baga da babban tafki dake kan iyaka da kasar Chadi da ma wasu kasashen Afirka wanda kuma akan gadi lalan irin wannan nan kifi kan zirshi garin na baga ko kuma tashar baga dake nan cikin garin Maiduguri da aka fi sani da kasuwan kifi dan hada-hadan kifin jihar Borno dai ita ce kadai jihar dake bakuta da kasashen Afirka uku wanda suka da Niger da Chad da kuma Kamaru wanda kuma dukkanin su na gudanar da harkokin kasuwanci da jura sai dai wannan mutum na kasuwancin kifi na daga cikin babban sana'a a kasashen waɗannan Afirkan guda uku amma yanzu haka a iya cewa komai ya ja da baya ganin yadda matsalar tsaro ya kasara batun harkokin kifi a wannan bankare na Najeriya ta da zaran mutum ya zarci tashar baga ko makasuwan kifi abinda zai fara masa maraba sai manya-manyan motoci da ke shirin dakon kifi daga wannan bankare zuwa wasu jihohin da ke Najeriya da ma kasashen ketare amma yanzu haka da zaran mutum ya zarci wannan kasuwa ya zai cewa ai ma kasuwar ta ci ta watsi ne sakamakon rashin wadatar irin waɗannan kifi da jami'an sojin Najeriya suka haramta saya ko kuma kama kifi daga wannan bangare na yankin tafkin Chadi ta ce wasu ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen saya ko kuma saida kifin don samun kudaden shiga wanda su da dama shugabannin ayan wannan kungiya kan nisanta kansu daga ayan kungiyar Boko Haram din amma jami'an sojin har yanzu na kan bakanta na haramta saya ko kuma kama wannan kifi a wannan bangare Alhaji Abubakar Gama gaban dide shine shugaban kungiyar masu sana'ar kifi na yankin tafkin Chadi ga kuma abin da ke cewa game da abin da ya shafi kasuwancin nasu
ban matsalolin da muke fama da su yanzu shine rashin tsaro fi ita Najeriya karan kanta da take samu sanan da makwabta da muke da su kamar kasashe guda hudu kana iya cewa har biyar ma dan misali akwai Niger akwai Chadi akwai Kamaru akwai Central Africa sanan Najeriya domin Central Africa su ma kifin su yakan zo a nan Najeriya to amma dalilin nan Najeriya shine hanyoyin da ake da su international road duka a Najeriya ne in ka dauka ya riga ya shafe to wannan dalilin haka ne yasa hanyoyin gaba daya suka yanke zama kifi baya zuwa
Malam Usman Muhammad na daga cikin gurin da ke aikin dako wajen daurawa da kuma soke kifi har aka shigo da su zuwa kasuwar bagan ka kuma abin da ke cewa game da sana'ar ta su
da muna dauka kaya ba adadi dan muka ce yanzu da abin da muke daukawa muka ce kwali 1000 ma ba mu yi kariya ba
yanzu ba
a yanzu gaskiya kwali 10 ma sai wata rana zaka dauka da wani kifi din an kawo ma ba ra mu san da shi ba ma masu shi suke saukewa amma yanzu kowane irin kifi dan karancin sa in ya zo dole mu sani dan saboda neman abinci
Haji Anabukar dai wata mace da ke sana'ar saida kifi a tashar bagan da kuma ta ce ta shafe shekaru cikin wannan sana'a ta koya sana'a ta kasance gare ta a yanzu
babu ai ba kifi ai kwata-kwata
yanzu kuna zuwa kasuwa ku zona ne kawai
kullum muna zuwa muna ini muna tafiya
da kina zuwa saro kifin ne ko kina saya ne a nan ki sayar
a nan da ya zama dai
sai ki saya a nan sai ki sayar
ba
eh to da kina kamar kina sayan na nawa kisar kamar nawa a lokacin?
Na daidai kudi na daidai, kuma yanzu ba kasuwa. Mu sha dai wahala haka nan da mu gaji, in kusan mangariba sai mu tafi gida. Ka gani?
Haka ne.
Muna da yara, duk kuma marayu ne ai.
Haka ne.
Shi ko Mallam Abubakar Mustafa, wani malami ne ke sana'ar sayar da kifi a kasuwar ƴan kifi da ke tashar Bagan, wanda kuma yanzu haka ya koma sana'ar sayar da gwaza saboda matsalar da ya samu kansa ciki, wanda kuma na tada shi a cikin kasuwar tashar Bagan. Ya kasa gwaza da dankali a gaban sa, a kuma da hidanmu ta kasance da shi.
Barka da
an wula lafiya.
Ya kasuwa?
Alhamdulillah.
Lagun ka gabarin kayan kana sayar da gwaza ko?
Eh, yanzu na sayar da gwaza.
Makani kenan ko?
Makani.
Eh,
haka ne.
Da an kaba an ce kana sana'ar kifi ne ko?
Haka ne, da ina sana'ar kifi ne.
To me saka ba sana'ar kifi ko kuma gwaza?
To reshi ne. Abin da na ce reshi, da muna jari. Muna sayar kifi anan, muna kai Abuja, muna sayarwa, muna dawa. Yau da gobe, yau da gobe. Allah ya sa halin nan mu zo mu shiga cikin nan jari har da kai, saboda kayan ba zai dawo ba, shine zaman banzan ba zai yi ba, shine ce bari koma wannan kasuwanci.
Malam Hamza Muhammad na daga cikin gribiyoyin da ke soke kifi da kuma lodawa a wannan kasuwa da ke cikin tashar Bagan.
Muna addu'a Ubangiji Allah dai ya sa ya bude mana hanya, saboda mu dai yanzu ba ma ba harkar da muke yi kwata kwata, ka gani ba?
Okay.
Mu ne masu saukewa da lodawa. Yawwa.
To kuna soke kaman kwani nawa kuma ku loda kwani nawa?
Adadin ne ko yanzu?
Ada.
Ada ai ba iyaka ai. Amma yanzu sai mu fito ma mu samu na cefaren gidan mu ba. Wallahi. Sai a cikin sati da ke zaka samu na cefaren kwana biyu. Ka gani? To shine kawai dai addu'ar da muke dai Ubangiji Allah dai ya buɗa mana hanya dai kurum.
Amin. Ta ko Malama Fatima Ardo na ɗaya daga cikin wanda suke girka abinci a wannan kasuwa. Ba ta bayyana yadda kasuwar nasu ya kasance kamar haka.
Abinci nake yi. Ada dai ba laifi muna yin kasuwancin mu yanzu kam. Sai a hankali.
Me yasa mu kasuwancin yanzu?
Kasuwanci dai yanzu ba ma idan ba kifi ba mu samu ya shiga. Da kifi yana samu, muna samu mu ma alhamdulillah. Mutanen da suka dawo ma ko wani yana son ya ci abinci ma bai da kuɗi. A da muna yin kifi, muna yin kayan cikin, muna yin taragon, amma yanzu kam naman na shanun ma sai a hankali. Mu dai dan Allah ya bude mana hanya. Kusan kifin mu kamar irin na da, in zaka kai wa mujin abinci sai ka goge da mutum tukun zaka je ka dauka tuwo ka kawo wa mutum.
Da kenan lokacin
da kake kifin. Amma yanzu kam kamar zaka yi gudu.
Ibrahim Abubakar Dawud da Dillal yana yin kifi, wanda aka fi sani da farin kifi. Ba kuma yadda hidana ta kasance da shi game da yadda harkokin kasuwancin nasu ke gudana.
Da kamar karf abin da ya kama daga cikin Nijar, to akalla a sati zan samu kamar buhu 100-150 a waje nan.
Kafin wannan
rikicin ya
yanzu kuma fa.
To a yanzu kam gaskiya idan ba dan kifin cikin gari da ya bude ba, sai in kai wata biyu uku ma ban samu buhu 5. Kai da kake kawo buhu 100, ni da zan samu buhu 100 a sauki a waje
a sati guda.
Eh, a sati guda.
To da amma ga ya shafi harkokin rayuwar koyo ne.
So rayuwa kam yanzu sai godiya, amma rayuwa babu daɗi. Yawanci daga cikin mu ma 75% namu ba ma nan.
Alhaji Lawan Yahuza dai dan kasuwar kifi ne, da kuma aka bude wannan kasuwar kifi na tashar Bagan da kusan fiye da shekaru 40, da kuma kuma bayani game da mutanen da ke zuwa sayi kifi a wurin su.
Ana zuwa daga Lagos, ana zuwa daga Anacha, ana zuwa daga Asaba, ana zuwa daga Enugu, ana zuwa daga Port Harcourt, ana zuwa daga kamar irin su Alan Baradina zuwa Kaduna, zuwa kuma nan Mukurdi, Makode, ga Bauchi, ga Jos. Ba inda ba a zuwa Najeriya. Maiduguri ita ce shelkwata kibi duk a Najeriya. Gaba ɗaya Maiduguri ita ce number one inda an ce
kibi.
Kuma nan cikin kasuwa nan za a zo. Dan abin da ba za a rasa ba wasu aje Baga, aje Hadoro, a sayo. Amma nan ita ce tushen kibi. Saboda aka rasa kibi da aka yi nan ba karamar tawaya bace a gurin gwamnati da mu talakawa, dan muna cikin wahala, amma Allah zai yayi mana.
Alhaji Kurmi Usman Gubiyo na ɗaya daga cikin ƴan kasuwan da ke wannan harkar sana'ar kifi a tashar Baga, da kuma abin da ke cewa
ban da wani sanyan da na sani sai kifi. Ina taba fata amma karfi na wajen kifi ne. To zare mu ya kare gaba daya, muna zaune kuma ba mu san wanda za mu nemi taimako ba. Idan mun nemi taimakon ma don wanda za a taimaka mu ba zai isa wannan kukan namu ba. To shine yasa kowa yanzu yana halin da yake ciki karoki wannan yau karoki wannan gobe duk wanda zaka je wajen shi ka kai sau biyar shi ma yana ji kunya kai ma kana ji kunya to shine halin da kuke ciki mu ne duk yanda ni nake ciki kowa ma haka yake ci don abinda zamu ci yau ma da kyar balle gobe kuma gaskiya ba inda zamu kai kuka sai Allah to daka lokacin da nake kawo akwai lokacin buhu nake shi zan kai kamar 200 da sama nake kawo yanzu ko kwali daya kai ko rabin kwali ban da shi
Alhaji Sadiq Musa Abubakar dai shi ma dillali ne a cikin wannan kasuwa na NGP
da ai mutanen mu an dan yi yunkuri mutane sun koma ba gannan an fara haraka kuma mutane gabaɗaya an soma koma cikin walwala da saukin abubuwan gabaɗaya muna ganin abubuwan sun riga sun wuce to Allah da ikon sa kuma gashi nan wani abu sai ya sake shigowa to shigowan wani abun da ya sake shigowa kuma mutanen aka zo aka tarwatsa su to mutanen nan gabaɗaya da suka dawo nan cikin gari kaga babu maganan su je su nemo wannan kifin su fito da shi tunda ba sa wannan wajen inda nan ne ake aikin dukkan jama'an suna cikin gari fatan mu dai su samu su koma idan sun koma insha Allah wannan kifin kamar yanda yake da muna fatan zai sake dawowa
to koya rayuwa ta kasance ga waɗannan ƴan kifin raga abinda Alhaji Abubakar Gaman dike cewa
rayuwar mu ba ta daɗi domin in ka duba duk jama'a kana ganin gabaɗaya kowa rami dan yanzu kada kana ganin kowa nan kamar yaro ne a'a yunwa ce da sa kowa haki ganin shi ya rami amma duk da tawa ne kowa gani nan domin kana ganin kowa da kowa haki ganin shi ga mutum da fadin giyan mu in ka ganshi kamar shekaran shi 20 ne amma babu 40 ka haka ne yunwa ce dan matsalolin ya shafi mu gabaɗaya domin matsalan kifin ya shafi Najeriya to ya shafi dukkan wayannan kasashen guda biyar da nan safa muka a baya membobin mu a lissafin da aka yanka duba ka shiga kamar 2006 da aka yi membobin masu sana'ar kifi in aka ce masu sana'ar kifin nan ya kama mai sayan sa mai sayar da shi dan dakon shi telan shi mai tuka tuwo ta sayar mai dako mai moto sauran su muna over 1 million ne in ka lissafa a duk Najeriya yan balega ba a wancan lokacin ba wanda fi mai yawan kifi shamen
our marketers were denied access of selling their farm products selling their fish selling their cows in the name of protecting providing security but with due respect
nan dai gwamnan jihar Borno ne Professor Babagana Umar Zulum ke kokowa ministan harkokin tsaron Najeriya Major General Bashir Salihu Mazashi a lokacin da ya zarci jihar Borno. Gwamnan ya ce an hana manoma mu damar sayar da amfanin gonar su da sayar da kifin su da kuma sayar da shanun su duk da sunan samar da tsaro. Amma bisa cikin ladabi ina so jami'an sojan Najeriya sake tunani akai don wannan ba karamin illa bane zai kawo mana a wannan jiha da ma Najeriya baki daya a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Haruna Daudu Biyu wayar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kasuwa akai miki duni kasuwa a kasar mu
akai miki duni ya ta Amerika ga mu shirin biki ko mana gari kasuwa akai miki duni
farashi kan hau kan sauka
kasuwa akai miki duni
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan fili na musamman sunana Reverend Dr. James Mozal Wuye pastor ne daga dabikan Assembly of God Church a wurin Nigeria kuma shugaban kungiyar wanzu da fahimta tsakanin addinai da ke da headquarter a Kaduna Nigeria a yau zan yi magana ne da mutane akan kauna kauna babban abu ne wanda aka gaya mana kowane kirista ya kamata ya dauka kauna babban abu ne kauna ita ce take kawo yafewa kauna ita ce take kawo ci gaba kauna ba ta ganin laifin wani idan mutum ko ya zama yana da kauna sosai to ya kamakance ga kuskuren wani ko kafawan wani alal misali an ga mana idan mutum ya ce shi yana bin Allah kuma baya kauna makwabcin shi to zancen kauna da yake ƙarya ne yaya za mutum zai ce ya kaunaci Allah bai baya gani amma bai kaunan dan uwansa makwabcin sa wanda ke kusa da shi to yana yin ƙarya kenan ka kaza kai kaunaci Allah baka kaunaci makwabcinka ba har an ga mana cewa idan ko muna so mun nuna kaunar ubangiji sai mun so wa makwabtan mu abin da muke so wa kanmu kauna ba ta rinto kauna tana yafuwa kauna take kawar da ido ga kasawan wani to idan ko ana so a nuna kauna musamman mu a kasashen mu da muke yanzu dole ne mu yi gasa gasar da nake so mabiya addini su yi shine gasan nuna kauna idan har yau na baka bokatin ruwan sha mai kyau gobe sai ni kuma ka dauko mini drum na ruwan sha sai mu dinga gasa yau ka bani abinci buhu daya ni gobe sai in baka motan abinci to idan ko mu masu addine idan akwai gasa ma da ubangiji yake bukata gare mu shine na nuna yawan kauna yawaita kauna yawaita kauna yawaita kauna so idan ko ya zama haka to kauna ita ce gaba duk shauran baya sibi suke shi sa ayan Allah yace gama Allah ya kaunaci duniya har ya bada dansa haifefe shi kadai domin duk wanda ya bada gaskiya gare shi kadai ya lallace amma ya samu rai na harabada to na kalubalance ka ka fara nuna kauna ka nemi dan uwanka kai mai kyauta kai mishi alheri ita ma ta samu taima wancan alheri yawaita alheri na kawo zaman lafiya yana kawo inganci na kauna bari mu yada kauna da shine kadai za mu iya nasara ga makwabcin mu ko kuma wanda ke gaba da mu kauna ita ce makami mafi karfi na hallaka abokan gaba Allah ya sa mu nuna kauna amin summa amin
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu ni ce Aishatu Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC zan gabatar muku da wannan
shirin sarkin baiwa
a wannan makon zamu tattauna ne akan wannan cuta da ta fito ta addaba al'umma take ta yaduwa kamar wutar daji wato coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19 ganin yadda cutar take yaduwa da kuma yadda take barazana ga al'umma kasashe muka ga ya dace a ilmantar da al'umman mu akan cutar to kamar yadda aka saba yau ma na samu zantawa da Dr. Muhammad Ladan inda ya mana fashin baki akan nau'in cutar da irin rigakafi da ya kamata a yi da kuma matakai da gwamnatoci da al'umma ya kamata su dauka a halin da ake ciki dai a kasar China kadai mutane sama da 89,409 suka kamu da cutar an kuma samu sama da mutum 3,000 da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta a China kadai a biyo ni dan aji tattaunawa mu da cutar nan saboda yanzu jama'a duk a kidima muke gaba ɗayan mu
eh gaskiya ne
to wace cuta ce wannan coronavirus da aka yi wannan kabila
wannan coronavirus wani irin ƙwayan cuta wanda ake kiran shi virus ne to wannan yana cikin iyalin kin san akwai ɗansu da ake kiransu kamar waɗanda aka yi kwanaki shekaru da baya su SARS su MERS waɗanda ake Middle Eastern Respiratory Syndrome da sauransu to kamar unguwa ɗaya suke ko gida ɗaya suke amma wannan ya dan bambanta to su waɗannan ƙwayoyin cututtuka yawanci sukan fito daga dabbobi ne su shiga cikin jama'a wanda ake cewa transmission mai su fita daga dabbobi su shiga cikin mutane to shi yasa don suna shiga haka yawanci shi yasa wani lokaci in suka shigo ba mu da wani magani ko kuma wani allurar rigakafi za mu yi amfani da shi
to dama yanzu zan ce to me asalin wannan cuta domin lassa fever ka san an ce daga beraye ake
daga beraye take to wannan daga irin kaman tsuntsaye ne da waɗansu abubuwa da mutane suke aiki da su daga nan su wannan ƙwaya ce ta taso ya shiga cikin jikin ɗan adam yanda ya faro kenan to da ya faro tunda ba mu da wani kin san yawanci duk muna da abin da ke akwai garkuwa da muke da ita a jikin mu
mu baka ce kenan
duk wani ɗan adam yana da wannan to waɗansu cututtukan nan to jikin mu bai saba da wannan ba to in ya shiga to wannan sabon abu ne sosai ta illa to kuma wannan shi kuma abin da yasa ya bambanta yawanci kamar irin su corona dinnan su kin san corona virus din suna akwai kala-kala har wasu kamar irin su kata da sauransu suna waɗansu akwai kamar su haka wanda
kamar alamomin mura
amma wannan abin da ke illan shi ne maimakon kaga mutum na kamar yana mura ko majina na fitowa shi yana shiga cikin huhun yake shiga can ƙasa to in ya shiga nan yake illa shi yasa duk alamomin nan na ciwon shi a yanda abin da yasa kenan muka samu ake samu wahala da amma akwai wani abu yawanci wanda suka samu akwai mutane da yawa wanda suka samu bai illa da yawa eh amma akwai wadansu da kuma in ya shige same su yake illa kware har in kuma kwana yana iya halaka
wato zamu ce jiki-jiki ne kenan
eh jiki-jiki ne kin san kuma Allah ya mu daban-daban
ba mu sa mu sama ataki ya ga ciwo amin
ko yaya alamomin yaduwar ta idan tunda yanzu mun ji cewa cuta ce da take shigewa har ta taba huhu
to alamomin ta alamomin na ciwon yawanci za ga mutum zazzabi mai tsanani muka ga mutum yana zazzabi mai tsanani din nan sannan kuma yayi ta tari sannan kuma ya rinka numfashi sama-sama to waɗannan su ne mugayen alamun su to mutum so numfashi sama-sama din nan to wani lokaci an sa wani irin na'ura da ke taimakon mutum ya numfashi to inda aka ga mutum yawanci inda ka kana ganin wani alaman da jikinka yana wani abu da baka saba ba kamar irin su tari zafin jiki da kuma kana numfashi wanda ba gane to kai sauri ka je wurin likita to domin za a duba a tabbatar ba wannan ba ne
to kamar yadda ka ce akwai mura da su numfashi akwai fa cututtuka masu alamomi da irin waɗannan kamar masu asma
eh akwai su kamar na asma ai na asma in kai amfani da abin da ake irin inhaler din nan in kai amfani da shi to zaka ji sauki amma wannan ko kai amfani da wannan ba zaka ji wani sauki ba
san ga da likitoci masu kulawa da lafiya
to ta yaya yake yaduwa ta iska ne ta taba jiki ne koko ta jini ne kamar yaya ne alamomin yaduwar wannan cuta
ta iska ne mafi yawa domin in dai kana da wannan ciwon kai tari ko kuma kai atishawa to shi wannan kinsan kai atishawa kamar akwai wadansu abu wanda a turanci ana kiran droplets kamar dugon ruwa dake fitowa daga bakinka kamar dugon ruwa dake fitowa daga bakinka to cikin wadannan dugon ruwan dake fita daga bakinka kwayan cutar na ciki to yanda ake yada shi yasa aka ce indai kana ciwon kada ka kusa da mutum kamar kafa shi da ma kusa da wani mudan adam ko kuma in kana da wannan ciwon shi yasa aka ce indai kana da wannan ciwon kana tsammani kana shi ka sa irin abin nan dake rufe bakin mutum to in ka rufe wannan zai rage yadda yanda zaka yada wa mutane to shi kuma yasa aka ce indai kana da shi yasa aka yanda masu ilimin kimiyya suka ce to in kana da wannan abin tunda ba mu da maganin sa abu mafi sauki shine to in yi abin nan wannan kwayar ruwan ya fita in ya je ko ya tabi wani abu in ya tabi wani abu ka taba shi yasa aka ce kada ka rinka taba hancinka da idonka da bakinka domin ka tabi wani abu yana da wani kwayan cutar ka taba bakinka ko hanci ko ido to zaka iya sama kwayan a cikin jikinka haka
to wannan wanda yake nuna alamomi kenan to ga wanda ba shi da alamomi shi kuma ya zai ya kare kansa
to wanda bai da alamomi aka ce mafi amfanin abin da ya kamata mu shi ne mu rinka wanke hannunmu sosai ko bai ka taba kafin kai wani abu ka wanke hannunka amma ka je ba haya ne ko duk yanda dai aka ji ka je kai komai ka taba ka je kai wanke hannunka in ka da wanke hannun nan da sabulu kai kan minti sakan kamar 20 ko 25 kana wanke hannunka wanda za ka ban kin san kamar yanda mutane ke Allah da ake wanke hannu to za ka haka za ka wanke hannun sosai za ka wanke ta da sabulu kuma to in kana haka da kuma kada ka rinka taba idonka da bakinka to insha Allah in dai kuma Allah ya abin nan za Allah zai kare mu
to Allah ya kare mu ka san fa akwai wanke hannu irin namu na gargajiya da in an kawo bako abinci sai an debo ruwa a kwano na musamman an kawo masa na wanke hannu irin wannan wanke hannun kake nufi
a dole sai an hada da sabulu hajiya sai an sa sabulu sosai ba irin wannan ba dole a wanke hannun nan sosai
to Allah ubangiji ya kare mu
amin
to akwai kamar nau'ikan abinci da mutum zai ci dan ya kara garkuwar jikinsa ko ko yaya al'amarin yake game da kamuwa da wannan cuta
to ba wani abu da zaka ci ba yawanci akwai abubuwan da suke taimakon mutum ya kare jikinsa ya kara garkuwar jikinsa to in kana cin waɗannan yana iya taimaka amma masu ina ke wannan duk bai hana ka kama ciwon ba hajji
to abin da ya sabuka a cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki kenan muna fata an amfana kuma muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin shi Dr. Laden ni ke Aisha Tusulu. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Sai har labarai da kada kade masu nishadantarwa.